sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 20 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ka Baba Yakub da kanin labaran duniya.
To Baballa, Amurka ta sake komawa cikin yarjejeniyar Paris a hukumance bayan da gwamnatin Trump ta fice daga yarjejeniyar ta sauyin yanayi tana mai cewa shirin yayi matukar tsada ba za ta yi aiki da shi ba. A wata sabuwa kuma yayin da shugaban Amurka Joe Biden yake amfani da tsarin diplomasiya wurin farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya. Wasu magoya bayan wannan matakin sun yaba wa shugaban Joe Biden. Kana hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce ta yi marhabi da alƙawarin da kasashen yammacin duniya suka yi na raba rigakafin COVID-19 da sauran kasashe da ba su da arziki.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jamhuriyar Niger kuma da zabe ta sene ta ce babu wanda zai yi zabe a rumfar da ba ta saba sai da wani dalili mai karfi.
Aka baka wannan takardai ta kumshi rumfar zaben inda aka rubuta sunanka kuma da rumfar zaben da kake so kai. Kun wannan president na komisiyar electoral municipal ya baka wannan takarda sai dai rumfar wadda ba nan bake da kai sunanka in ka gwada ta ana iya barin ka kai zabe.
Haka kuma za ku ji cewa bangarori biyu da za su fafata a zaben shugaban kasar Niger zagaye ne biyu sun ce sun shirya tsaf. To ko menene fatan 'yan Niger game da wannan zabe?
A wata Allah ya ba mu shugaba na gari, ina so wanda zai huta mu cikin talaukin da hotaran da muke ciki.
Sannan kuma za ku ji cewa yayin da rashin tsaro ke kara kamari a arewacin Najeriya, hukumar ruwa da zabi sun ba da shawarwari kan yadda jama'a za su kare kansu. Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Amurka ta sake komawa cikin yarjejeniyar Paris a hukumance bayan da gwamnatin Trump ta fice daga yarjejeniyar ta sauyin yanayi tana mai cewa shirin yayi matukar tsada kuma ba za ta yi aiki da shi ba. Fadar White House ta ce mummunar yanayi ta yi sanadiyyar mutuwar mutum akalla 47 a jihar Texas da wasu jihohin Amurka a wannan mako. Duka wani mummunar al'amari ne da sauyin yanayi ke haifar da shi. Wasu iyalai da suka rasa wutar lantarki da ruwa sun nemi mafaka a shagon sayar da kujeru da matsugunai da gwamnati ta yi tanade su. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ci gaba da ɓata lokaci ba wurin shiga cikin yaƙi da sauyin yanayin da duniya ke yi. A wani buki na sake shiga Amurka cikin wannan yarjejeniya, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce wannan matakin zai karfafa kokarin da duniya ke yi na tunkarin batun ɗumamar yanayin da ke tafiyar hawainiya. A hali da ake ciki kuma yayin da shugaban Amurka Joe Biden yake amfani da tsarin diplomasiya wajen farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya, masu goyon bayan yarjejeniyar sun ce shirin zai buƙaci kokari na lokaci mai tsawo kafin cin nasara, yayin da masu adawa ke cewa ya kamata a maida hankali wurin matsa wata Iran lamba akan wani sabon shiri mai tsauri. Yarjejeniyar ta shekarar 2015 da ake kira JCPOA a takaice an kulla ta ne tsakanin Iran da mambobin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na dindindin tare da kasar Jamus da ake mata lakabi da P5+1. Yarjejeniyar ta buƙaci Iran ta dakatar da shirinta na nukiliya da kuma ƙera makamai shekaru 8 zuwa shekaru 15 kana ita kuma a tsage mata takunkuman ƙasa da ƙasa. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga wannan yarjejeniyar a shekarar 2018 yana mai faɗin cewa shirin ba shi da tsauri sosai akan Iran wanda ita ma ta maida martani da ta wuce gona da iri akan shirinta na nukiliyar a shekarar 2019. muna shirin sake komawa akan teburin tattaunawa da kasashen FIFA Plus One akan shirin nuclear Iran, inji Biden ya faɗa a jiya Juma'a a fadar White House a wani jawabi ta yanar gizo a taron tsaro na Munich da aka saba yi a duk shekara akan manufofin tsaron ƙasa da ƙasa. Biden ya yi alƙawarin komawa ga shirin ta JCPOA idan Iran ta fara aiki da sharuɗanta, kana ta yarda da shawarwarin da ƙungiyar tarayyar Turai ta yi a ranar Alhamis cewa manyan ƙasashen duniyar guda shida da Iran su koma kan teburin tattaunawa a hukumance domin su farfaɗo da yarjejeniyar. Wani mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya ce Amurka za ta amince da irin wannan gayyata wanda har yanzu ba a yika mata ba a zahiri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce ta yi marhabi da alƙawarin da kasashen yammacin duniya da dama suke yi wa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa cikin wannan lokaci game da rigakafin coronavirus, cewa hakan zai taimaka ainihin hurin raba rigakafin ga kasashen duniya baki ɗaya. Akwai abubuwa da suke faruwa game da raba rigakafin, kuma ina marhabi cewa shugabannin duniya sun zage damtse wurin tinkarin wannan kalubalen na daukar matakan da suka dace na kawo ƙarshen wannan annoba ta hanyar raba rigakafi da kuma kara saka kuɗaɗe a shirin duniya na samar da alluran rigakafin COVID-19, inji Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, babban daraktan hukumar ta WHO. Shugaban Jamus Angela Merkel ta faɗa a jiya Juma'a cewa annobar ba za ta kau ba har sai kowa ya yi alluran rigakafin a duniya. A wani jawabi bayan taron manyan kasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki na G7 ta hoton bidiyo, ta ce za a buƙaci Jamus da wasu kasashe masu arziki su raba rigakafin ga kasashe masu tasowa a duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa taron cewa ya kamata Turai da Amurka su gaggauta aikewa da rigakafin COVID-19 zuwa Afirka domin baiwa ma'aikatan kiwon lafiya a nahiyar ko kuma su rasa tasiri ga Rasha da China.
An jima kaɗan ba baya ko bankeri zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar jiya ne aka rufe yakin neman zaɓe, bayan da kowane daga cikin 'yan takarar biyu da za su fafata a gobe Lahadi 21 ga watan Fabrairu suka shafa kusan makonni uku suna zage sassan kasar da nufin tallata manufofinsu a wajen talakawa, yayin da magoya bayan Bazoum Mahamad ke ikirarin ɗan takararsu ne zai lashe wannan zaɓe. Magoya bayan Mahamman Usman na cewa nasara tana wajensu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumun Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya da ke unguwar Zabarkan kenan a jiya da daddare, inda magoya bayan jam'iyyun kawancen coalition Bazoum 2021 suka hallara don gudanar da gangaminsu na ƙarshe, yayin da ya rage sa'o'i kaɗan a rufe yakin neman zaɓe a hukunce. Jami'in kula da harkokin sadarwa a kwamitin yakin zaben ɗan takarar PNDS tarayya Tahir Garka na cewa sun gamsu da yadda jama'a ta karɓi Bazoum Mahamad da tawagarsa a yayin zagayen da suka gudanar don tallata manufofin ɗan takarar, abinda a fili ke nunin su za su ci zaɓe.
Duka farsu suka masu mahimmanci waɗanda suka zo na uku da na hudu da masu biyansu su ne suka zo suka mara muna suka mara ma ɗan takararmu Alhaji Bazoum Mahamad. Kenan abu akwai nasara. Mun musu godiya da wannan goyon bayan da sun kai, kuma mun fatan ready man shi ai zaben nan lami lafiya kuma shi zan shugaba Bazoum ya lase shi.
Nan wani ayarin magoya bayan jam'iyyun kawancen kafin zanta'en masu ra'ayin Muhammad Usman ne ke zagayen titunan birnin Yamai, yayin da a can ofishin jam'iyyar da ke gab da dandalin Plus Tumo na tarar ana shan kaɗe-kaɗe a daren ƙarshe na yakin zaɓe. Daga bisani na zanta da shugabar matan RDR canji Aishatu Ibrahim, wacce ta ce suna da ƙwarin gwiwa Muhammad Usman ne zai lashe zaben na wannan Lahadi 21 ga watan Fabrairu sakamakon lura da goyon bayan da ya samu daga wasu gaggan 'yan siyasa da magoya bayan su.
Yanzu ba zancen siyasa bane ake kasa ce ta dauki Muhammad Usman, duk inda dan kasa yake ya huto ya gwaji kur'ashi ya gwaji shina da kur'ashi ya zabi Muhammad Usman adali cikakke.
Domin tabbatar da haske a wannan zabe, shugabannin hukumar Seni sun sanar cewa a wannan karan ba wanda ke da yancin kada kura'a a mazabar da ba tashi ba, sai dai idan mutum ya gabatar da hujjoji masu karfi. Dr. Aladua Amada shine mataimakin shugaban hukumar zaben Seni.
In dai kana so kai zabe cikin rungwar da babu sunanka,
sai ka je wajen resham wanda ake cewa commission electoral municipal an baka wata takarda wanda ake cewa fifi de vote par derogation in aka baka wannan takarda ta kumshi runhuwar zaben inda aka rubuta sunanka kuma da runhuwar zaben da kake so kai in wannan president na commission electoral municipal ya baka wannan takarda sai je runhuwar wanda ba nan bake da kai sunanka in ka gwada ta ana iya barin ka kai zabe kuma an takaice duk a runhuwar zabe bai ya huce mutum 22 me ya sanya hukumar zabe tai haka nan dan ta kare alhakin mutane kar ta bada dama mutane su yi cuwa-cuwa bisa harakokin zabe.
Runhunan zabe sama da 25,000 ne aka yi tanadi domin baiwa jama'a damar sauke nauyin da ya rataya a wuyanta. Saboda haka hukumar Seni ta sake nanata cewa a karfe 8 na safe agogon Nishar ne ake bude runhunan zabe wanda ya kamata su rufe bayan awoyi 11 don fara kirga ƙuri'u akan idan wakilan dukkan 'yan takarar biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Haka yadda Sule Mumuni Barma, to har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar din, inda hukumar zabe da 'yan siyasa a jihar Tawa suka ce sun shirya tsab domin tunkarar zaben shugaban kasar zagaye na biyu da za a yi gobe Lahadi, yayin da 'yan kasar ke fatan a yi zabe lami lafiya. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Ana kasa ga awoyi 16 kamin a bude rumfunan zaben shugaban kasa zagaye na biyu a dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Nijar. Jam'iyyoyin siyasa a nan jihar Tawa na cewa sun shirya tsab domin tunkara wannan zabe. Alhaji Dan Babu Mamman Ceni shine kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a gundumar birnin Kwanni.
Mu shirye-shiryen zabe ya Allah su ya yarda tun lokacin da muke shirye-shiryen da anka bude campaign abinda muke wata da mun ka samu bayan kotu koli ta tantance ta ce 'yan takara biyu ne mun ka hadu da mu da abokan kawaccen mu mun ka daidaita delege waɗanda za su wakilta dan takara a cikin runhunan zabe. Tun wannan lokaci dai da an ka ce ga waɗanda a 'yan takara waɗanda sun kai ta kamar Bazum Muhammad da wancan Mamman Usman. Aikin da aka gaba gare mu shirya delege da ba su horo wannan duk mun yi shi masu wakilta mu ne ce ma cikin runhunan zabe.
Su ma 'yan adawa sun tabbatar wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa sun kammala nasu kimce-kimce domin tunkarar wannan zaben kamar yadda Maitre Abdulmunin shugaban jam'iyyar RDR canji ta gundumar birnin Kwanni memba na komiti na kasa nazartarwa na jam'iyyar RDR canji ya bayyana mini.
Shi dai ka san yau an kare campaign sai shirye-shiryen fitar da mutane da SCG da president na biro da vote da delege da waɗanda ka zagaya suna kula da abubuwan da suke gudana. Mu dai nan ba mu tsammanin wata matsala. Yadda an kai zabe na kun san yau ka ba a samu matsala ba a nan Kwanni, an kai na dubitoci ba a samu matsala ba a nan Kwanni, ina tsammanin ku wannan ba za a samu matsala ba saboda na harko inda duka ga yi kyau inda ba zalunci an kai ba to ko na biyu to sai ya yi kyau
to yanzu ana echa duk kun yi tanadin ma'aikatan da kuke ganin za ku iya kai a kowace runhuwa ta zabe kuna da su a hannu
kowace runhuwa mun tanadi mutanen da za mu kai kuma kowace biro da vote mun kai ka san mutum biyu ne SCG na da president na biro da vote
ana zuwa bangaren shugaban hukumar zabe na da'irar birnin Kwanni sai Kari da Jibbo ya tabbatar su amini cewa sun kammala nasu shirin.
Shirye-shiryen dai yanzu mun yi da su gaba da yanzu kawai motocin muke jira su dauko president da secretary da kayan zabe. Mun ba su rendezvous 11 in sun zo 11 karfe 11 kenan da safe. In sun zo sai mu har tura president da secretary da akwatin zabe gaba da wajen garuruwan dan a fara zabe gobe da sai in Allah ya yarda.
Ana iya cewa duk matakan da kamata doka na a gudanar da zabe lami lafiya kun dauke shi.
Wallahi yanzu za mu ce alhamdulillah duk matakan an dauke shi tun da kayan zaben dai yanzu an kai sati da muka samu su.
Menene fatan 'yan Nijar game da wannan zaben? Ita ce tambayar da na yi wa mutane da dama a garin birnin Kwanni a yau da safe.
Ni sunana Mamman Sani Gado, ina fatan wanga zabe da zai kamawa shekara ta 2021 Allah ya zaba mana shugaba na gari mai tausayin talaka.
Sunana dai Hamma Idrisa.
ina fata Allah ya ba mu shugaba na kari ina so wanda zai huda mu cikin talaukin da hotaran da muke ciki
jama'a Norman Abdulrahman Sani
to rubata wata na gura ne Allah ya sa mu yi wannan al'amari cikin kwanciyar hankali
to mu dai fatan mu dai Allah ya sa ai zaben ga lahiya kare lahiya
gobe Lahadi ɗan kasar za su raba gardama tsakanin Muhammad Usman dan takar ɗan adawa na RDR canji da Bazum Muhammad na PNDS tarayya mai mulki kasancewa mai abu yarance mara abu yarance Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bago yanzu kuma ga Baba Yakub Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu
Asabar wata kotu a Moscow ta yi watsi da daukaka ƙara da madugon ɗan adawa yayi kan hukuncin ɗaurin zaman gidan yari na shekaru uku da aka yanke masa bisa zarginsa da take dokar izinin fice a hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2014 bisa laifin wawashe dukiyar ƙasa. Navalny mai yawan sukar lamirin Kremlin ya ci gaba da cewa hukuncin da aka yanke masa siyasa ce kawai ya kira ga alƙalin da ya sake shi yana nuni da wani hukunci da kotun ƙarar hakkin bil'adama ta Turai ta yanke da ke tabbatar da hukuncin da aka yanke masa a Rasha ba shi da tushi kana kotun Turai ta umurci Rasha ta sake shi Moscow dai ta yi fatali da wannan buƙatar da ta kira wadda ta saba wa doka sai dai alƙalin kotun ɗaukaka ƙarar Dmitry Balashov ya yanke shawarar kirga makonni shida da Navalny yayi a daurin talala da aka masa a gida a matsayin wani bangare na kwanakin da zai yi a daure Navalny zai yi ragowar sama da shekaru biyu da rabi na zaman gidan yari ne a inda ake tsare da masu laifin gudun hijira a ƙarshe wani dan kwangilan tsaro mai zaman kansa kuma na hannun daman tsohon shugaban Amurka Donald Trump Eric Prince ya take dokar majalisar dinkin duniya ta haramta shiga da makamai a Libya da masu binciken majalisar dinkin duniya suka gano da kuma kafafen yaɗa labaran Amurka suka sanar a jiya Juma'a jaridun New York Times da Washington Post ne suka bankado wannan rahoton sirri na kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya cewa Prince ya shiga da sojojin haya na kasashen waje da kuma makamai zuwa ga Khalifa Haftar wanda ya yaki domin hambarar da gwamnatin Libya mai samun goyon bayan majalisar dinkin duniya a shekarar 2019 aikin na dala miliyan 80 ya hada ne da shirya rundunar kai manyan hare-hare da za su gano kuma su kashe kwamandojin Libya masu adawa da Haftar a cikin su akwai ƴan kasashen tarayyar Turai a cewar jaridar New York Times Prince tsohon sojan ruwan Amurka kuma dan uwan sakataren harkokin ilimi na gwamnatin Trump Betsy DeVos shine shugaban wani kamfanin tsaro mai zaman kansa na Blackwater wanda ake zargin ayyukansa da kashe fararen hula ɗan ƙasar Iraki da ba su da makamai a Bangladesh a shekarar 2017
to a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bari mu sake wayewayar rahotanninmu yayin da rashin tsaro ke kara kamariya a Najeriya musamman arewacin kasar masu garkuwa da mutane sun karkata akalarsu ne wurin satar dalibai a makarantu waɗanda ba su da kariya sai dai duk da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi wajen kare al'umma al'umman ma na da tasu irin gudunmuwar da za su iya bayarwa wajen samawa kansu kariya idan har hukumomin sun ba su tallafin da suka kamata ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana
Yayin da rashin tsaro ke kara kamari a Najeriya musamman ma arewacin kasar masu garkuwa da mutane sun karkata akalarsu ne wurin satar dimbin dalibai a makarantu saboda daliban ba su da wata kariya duk da kokarin da hukumomi ke ikirarin yi wajen ba da kariya wa al'umma al'umman kansu na da gagarumin gudunmawa wanda za su bayar idan har hukumomin sun taimaka musu ta hanyoyin da suka dace Tsohon darakta a hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa Mr. Bulus David ya fara ne da bayyana dalilin da ya sa 'yan bindigar ke ba da ƙarfi wajen yin garkuwa da ɗalibai.
ta makaranta ita ce babbar cibiyar na koyon karatu domin a samu ci gaba. To sun gane cewa makarantu ba su da tsaro, za su sace wayannan din su je su lalata da su. To wannan shine babban hari domin a tabbatar cewa an gurgunta mu, ba za mu samu shugabanni nan gaba ba, ba za mu samu iri masu kyau ba.
Ta ina su ma al'umma za su tabbatar cewa sun samu kariya wa kansu?
Wannan shine zai fara daga gwamnati. A kirkiro ɗan tsaro na al'umma wanda gwamnati ta sanya su a ba su makame suna zama a cikin al'umma, idan wani abu ya faru su zama su ne na fari za su tinkare wayannan masu zuwa kamin sojoji su zo, kamin police su zo da karansu. A maida makarantu a hannun al'umma, a koyar da ƴaƴa, ƴan mata da ƴan maza yadda za su defending kansu.
A gefe guda kuwa Abdulmajid Lawal waziri da ke zama shugaban al'umma a nan Jos yace karfafa ƴan sintiri da ke unguwanni zai taimaka kwarai wajen samar da tsaro a yankuna.
Idan kika duba musamman yadda su masu satan mutane din nan suka gane cewa zuwa makarantu a iba yaran makaranta wato abu ne wanda shine yanzu kamar ya fi biyan su. Gaskiyar magana shine jami'an tsaro da muke da su a Najeriya kan kasa. Dole gwamnati ta horar da mutane da suke garruka ko kuma a ba su makamai ya zamanto suna kare al'umma su.
A baya gwamnati ta kafa wata hukuma ta jami'an tsaro musamman na jiha wanda ake kira Operation Rainbow. Wani tasiri wannan Operation Rainbow ta yi a nan a jihar Plateau da za a ce idan aka ci gaba da ko kuma aka kakkafa su a sauran jihohi a tsakanin al'umma za a samu waraka?
Wato kin ga Operation Rainbow gaskiyar magana sun rawa gani a nan jihar Plateau. In kika duba duk waɗannan abubuwan ko kidnapping din nan ma ayo akwai sassauci a nan jihar Plateau. Duk da cewa ba za a rasa wasu kalubale da yake tattare da su ba, ya kamata a ce gwamnati ta yi amfani da irin waɗannan a ɗauki ƴan anguwannin ƙwararru wanda sun samu shaida ta tarbiyya a horar da su. Yanzu gashi da yara kullum ana fitowa daga NYSC babu aikin yi. Irin waɗannan idan aka jawo su aka horar da su, idan aka yi haka to ina ga za a samu wannan bipi na rashin isassun ƴan sanda da sojoji da muke da su, insha Allah ina ga zai taimaka.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub Makerin ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan rashin kula da mahukunta ke yi wurin kula da ayyukan su. Da farko akan alakanta yawan hatsara a kasashe masu tasowa da rashin kyawun hanya. Lamarin da ke sa direbobi na kokarin kauce maramuka akan hanya har ya kai su ga fadawa cikin babban hatsari. A shekarar jiya ranar 17 ga wannan watan Fabrairu an yi wani hatsari a babbar hanyar motoway da ta fito daga garin Tema zuwa birnin Accra, inda wata mota ta bizge hannun direba ta fada cikin wani rami a gefen hanyar. Wasu ne suka ga yanda hatsarin ya faru cewa suke yi. Akwai rami a nan, ramin na da hatsarin gaske, ya kamata a sa hankali a kansa. Ni kaina ramin ya taɓa yarda ni da ɗan ƙoƙari da na yi, Allah ya kiyaye ni. A don haka muna kira ga gwamnati ta rufe mana wannan rami da ke tsakiyar hanya. Mutum na biyu shi ma cewa ya yi. Wani lokaci wata motar kiya da wata motar a kurikura sun yi taho mu gama akan wannan ramin sai siyari ya kwale wa direba. Don haka muna roƙon gwamnati ta duba mana wannan ramin saboda rayuwa kwaya ɗaya ce. abin duba a wannan batun ramin kan hanyar shine sautari hukumomi suka yi watsi da irin waɗannan kananan matsaloli na tonewar ramuka akan hanya motoci sukan fada amma ba za a maida hankali akai ba har sai an samu mummunan hatsari dalili kenan da wannan shiri yake jawo hankalin mahukunta akan irin waɗannan abubuwa domin inganta su a samu kai komo lamun lafiya Baicin haka Malam Rufai direban babban motar da kun kaya ne mazaunin unguwar Fatama a birnin Accra shi ma ya faɗa mana abubuwa da suka haddasa hatsari da yake gani akan hanya domin jawo hankalin mahukuntan su fara daukar matakan da suka dace Malam Rufai yana mai cewa
sai kawo hadarin mota daga garin Ghana nan da farko ne da fadi in dai cikin gari ba wajen gari ba masu tsara motoci suke da kawo wadansu da yake tayoyin kuma ba su da kyau kada kuma sa sai wannan mai ɗan sanda ka masu tsawon batun tayar su ba ya kyau shi ba su matsala su dan kuda ɗan sanda kuma wannan duka da yana kawo hatsari kuma abu guda wani kasan kwaje ne in aka samu motar jiya kata kan babban hanya muna da wani ta gidan ce muna sawa ina sai bayan mota mu su zara su ba su da shi sai ga sa ciyawa wannan nan bai ga wannan ba bai ba hankalin shi ba kai wani mun ga mun saba da wani jahan gina amma kasar ciyawan nan ina zuwa bai gani amma kai rura wannan ciyawan nan kaga ya shiga bayan mota kaga ya shiga bayan mota ka wata baya kanin kuma ne ta hanyar mutane kuma in ka ruka ne kuma in ba su suna in suna yawan street a ga kauka na kuma da yawan su irin su buɗe akan da suna yawan cross kan titi isa wani kuma da kauna a daga wani nabi mutane kenan da ke so ne ja hankali mutane kuma ya kamata ta tashi a kuma su tashi da don jiya kuma ba su ba iya jirgin da dama suna shan giya daga tashi kuma tashi na ke sarki giya ka gane yayi tashi na kuma babu hukuma da babu hukuma da su ke tashi daga tashi ya na ce kamar tashi babban tashi ana sarki giya ya ga wannan duka kuma tarbo ne sai hankali ya kula da shi ka gane ya so ne su sa giya ne su tafi daga tashi in Allah ne zai dawo wannan nan ma cikin tafin nan ma barasan ya ce ga kwana ma doke shi sai dai sama sai wannan ce da kamata sai ayin sanda tisha su kula da wannan kuma an kan hanya a sa an jibi a sa ayin sanda suna ce amma abin da akwai ne su suka mutare ya ganga ba su kunu a ga ne ba su kunu su ne suke tarwa su rubu amma da ce an kama mutum abin da yana an sa kanu hukuma na jan kunu ko akwai support amma ya fani daga court ba wannan abu da na imani kamar ya so bai bari mu ja maka burki saboda lokaci amma ko mai zuwa insha Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da daidai ta mana sautin shirin baba ya ku makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
madalla yanzu kuma bar mu je ga zangon shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to baban da a takaice Amurka ta sake komawa cikin yarjejeniyar Paris a hukumance bayan da gwamnatin Trump ta fice daga yarjejeniyar ta sauyin yanayi tana mai cewa shirin yayi matukar tsada ba za ta yi aiki da shi ba Fadar White House ta ce mummunar yanayi ta yi sanadiyar mutuwar mutum akalla 47 a jihar Texas da wasu jihohin Amurka a wannan mako. Duka wani mummunar al'amari ne da sauyin yanayi ke haifar da shi. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ci gaba da ɓata lokaci ba wurin shiga cikin yaƙi da sauyin yanayin da duniya ke yi. a hali da ake ciki kuma yayin da shugaban Amurka Joe Biden yake amfani da tsarin diplomasiya wurin farfado da yarjejeniyar nuclear ta shekarar 2015 tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya. Masu goyon bayan yarjejeniyar sun ce shirin zai buƙaci kokari na lokaci mai tsawo kafin cin nasara, yayin da masu adawa ke cewa ya kamata a maida hankali wurin matsawata Iran lamba akan wani sabon shiri mai tsauri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce ta yi marhabi da alƙawarin da kasashen yammacin duniya da dama suke yi wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa cikin wannan lokaci game da rigakafin coronavirus, cewa hakan zai taimaka ainihin wurin raba rigakafin da kasashen duniya baki ɗaya.
Kuma masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tsaya na gabatarwa, sai kuma Haili Haili da ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.